إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Sannun mu da saki saduwa a wani sabon shirin na tarihin Annabi Zababbe, wanda kamar yadda aka saba ta cikin sa muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana, wanda kuma a daidai wannan lokacin muke farawa da yiwa malam sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma al-usati wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bi manzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati.
Wa insha Allah, kamar yadda aka saurare mu a yan kwanakin nan, kunjin da aka saukar da wahayin farko na ayoyi biyar, daga baya kuma aka dan samu yankewa, wahayi ya yanke, daga bisani kuma aka saukar da wahayi na biyu, anan muka tsaya ga malam zai ci gaba daga inda muka tsaya din.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe, inda muke karanto muku littafin Ar-Rahiqul Makhtum, mun tsaya inda malam ya kawo mana bayanai dangane ga lokacin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, da kuma nana Khadija sun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wajen Waraqatu bin Nawfal domin tabbatar da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani a cikin wannan kogo, da kuma zuwa mala'ika Jibril karo na biyu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi, shi ba a sama ba, shi ba a ƙasa ba, kuma yana zaune akan kujera, wanda ya masa wahayi na biyu shine ya ayyuhal muddathir zuwa aya 6 ko 5. Domin tsayan da malai yake cewa walaysatil awraqu al-atiyatu illa suratan musaggaratan basita min hadha al-jihad at-tawil ash-shaq alladhi qama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallama khilal hadha al-amad. Yace waɗannan ɗan takaddu da suka gabata basu zama face wata sura ce gajeriya, wacce take kuma take bada bayani akan jihadi dogo mai tsanani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya dinga gabatarwa a tsawon wannan lokaci na shekara 23 da yayi yana karantar da jama'a addinin Allah. Aqsamul wahayi, kashakashan wahayi, ta wani hanyoyi ake yi wa manzannin Allah wahayi. Kafin mu shiga wannan bayani na malam, akwai shimfiɗa na ita kanta ma'anar menene wahayi. Malamai sun ce kalmar wahayi ita kankanta tana ɗaukar ma'anoni kamar haka: takan zo da ma'anar al-ishara, wato nuni, yakan zo da ma'anar wahayi. Akwai al-kitabatu, abinda aka rubuta, yakan zo da ma'anar wahayi. Akwai al-maktubu, abin rubutawan, shi ma yakan zo da ma'anar wahayi. Ar-risala, haka aika saƙo, yakan zo da ma'anar wahayi. Al-ilham, ilhama a kinsa mutum abu a ransa, shi ma yakan zo da ma'anar wahayi. Al-kalamul khafiyu, magana wacce aka yi ta a ɓoye, wanda na nesa bai ji ba, amma wanda ake magana da shi a kusa ya ji me ake cewa, wannan ma ana kiranta wahayi. Wa kullu ma alqaitahu li ghayrika, duk wata magana da zaka kimsa ko ka jeho ko ka sanar ko ka wa wani rada, to ana kiran wannan wahayi, kamar da zai alqamusul muhit. Haka nan malar Ragib al-Asfahani yana cewa wahayi yana nufin al-isharatu sari'a, nunin da za a yi maka da sauri wanda zaka fahimta, shi ma yakan zo da ma'anar wahayi. Haka nan al-ishara din yazo inda Allah ta'ala yake cewa fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya, ya fita zuwa ga mutanansa sai ya musu nuni cewa ku dinga yi wa Allah tasbihi safa da yamma. Sannan wahayi yakan zo da ma'anar al-ilhamul garizi, wato abinda za a kimsawa mutum a halittarsa na wata dabi'a ko wanda wa halayya ko wata al'ada ko wani yanayi da za a san shi da shi. Shine Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ilan nahli, Allah ta'ala mahallicinka ya yi wahayi, wato na kimsa ilhama gariziya a cikin wato rayuwar kudan zuma, na yadda zai ci ya sha ya kuma samar da wannan wato ruwan zuma mai zaki. yakan zo da al-ilhamul khawatir abinda za a kimsa wa mutum a cikin ransa ya ji kuma ya tashi aiki da shi shine Allah ta'ala ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin wannan mahaifiya annabi Musa ce Allah ya mata irin wannan wahayi wanda ba na annabta bane amma na tunani ne da ji a rai wanda aka yi mata wahayin abu takwas lokaci guda labarai guda biyu umarni guda biyu hani guda biyu bishara guda biyu abu takwas a aya daya yace wa auhayna ila ummi Musa wannan bangaren labari ne an ardihi umarni ne fa iza khifta alaihi labari ne fa alqihi fil yammi umarni ne wala takhafi hani ne wala tahzani hani ne inna radduhu ilayki bishara ce waja'iluhu minal mursalin ita ma karin bishara ce wa wasawasati shaytan haka abinda shedan yake kimsawa mabiyansa shi ma a lugha yakan zo da ma'anar wahayi Allah ta'ala yace wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum hakika shedanu sukan yi wahayi zuwa ga masoyansu domin su jayayya da ku a cikin addini haka yace wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli gurura haka nan muka sanya makiya ga kowane annabi sune shedanin mutane da aljanu suna yi wa shashin su wahayi zuwa ga shashi na katatacciyar magana ta rudi haka nan al'amrul kauni umarnin da aka bada shi na kaunu shi ma akan yi masa laqabi da wahayi Allah ta'ala ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha akai maganan kasa cewa ammata wahayi wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama ammata umarnin abinda za ta gudanar da tsarin ta akai
ضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات
ما ليتي وقبل الدخول في موضوع هذا الجهاد kafin mu shiga ka'in da na'in cikin bayani akan wannan dauki ba dadi tsakanin ƙarya da gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo duniya canji araminal ahsan ina ga yafi cancanta ko yafi kamata ko abin da yafi dacewa an astadarida yace in kusa ila bayani aqsamul wahyi in kusa cikin bayani akan kashakashan wahyi da yadda wahyi yake zuwa wa annabawa wa maratibihi da kuma wato matakan da wahyin ya biyo qala ibn al-qayyim wa huwa yadhkuru tilka al-maratib Mala Ibn Qayyim yana bayani akan wannan kashakashe na yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabawa wahayi yace ihdaha ar-ru'ya as-sadiqa wa kanan mabda'a wahayihi na farko kikkiawan mafarki da annabawa suke yi mafarki mai kyau alama ce ta kirki alama ce ta mutunci alama ce ta daukaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace kikkiawan mafarki juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 46 na annabta da haka mun yi bayani a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashi tsawon wata 6 yana irin waɗannan mafarke mafarke kuma duk abin da ya gani a mafarki sai kuma ya ganshi ya faru tabbas a farke wanda ke nuna an yi masa wahayi guda biyu daya shine wahayi a cikin mafarki wanda ya fara tun daga watan Rabiul Awwal sai kuma wahayi a farke wanda ya fara a cikin watan Ramadana kamar yadda jawabi ya gabata akan haka athaniyatu nau'i na biyu ma kana yulqihi almalaku fi ru'ihi irin abinda mala'ika yake kimsawa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kirjinsa wa qalbihi min ghairi an yarahu ba tare da ya ga mala'ika din ba ma'ana ru'ihi shine cikin kirjinsa wa qalbihi da zuciyarsa min ghairi an yarahu ba tare da ya ga mala'ikan ba sai dai ya ji abin ya kimsu ya darsu ya zauna a cikin zuciyarsa kawai sai ya fada shi kuma da bakinsa kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ruhal qudusi lalle haqiqa mala'ika jibrilu wanda shi ake wa laqabi da ruhul qudusi nafasa yayi tofi yayi busa fi ru'i a cikin kirjina ko a zuciyata annahu lan tamuta nafsun cewa babu wata rai da za ta mutu hatta tastakamila rizqaha har sai ta cinye arzikinta gabaki daya fattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah wa ajmilu ku kyautata fi talabi cikin neman arziki wala yahmilannakum istibta'ur rizqi kada jinkiri na rashin zuwan arziki da wuri ya sa ku ala an tadlubuhu ku nemi arziki bi ma'asiyatillahi da saban Allah wato kada mutun ya ga har yanzu ban yi kudi ba har yanzu ban kai mukami kaza ba har yanzu ban samu shahada kaza ba har yanzu ban kai a ce min wane ba to bari in ba hanyar da bata dace ba ta hanyar tsafa tsafe ta hanyar cin hanci ta hanyar ƙarya ta hanyar algus ta hanyar ha'inci ta hanyar sata ta hanyar kwace ta hanyar ruf da ciki akan dukiyar al'umma har sai na kai matsayi kaza kada kai haka fa inna ma inda Allah hakika abinda ke wajen Allah la yunalu illa bi ta'atihi ba a samun sa sai ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya al-thalithatu abu na uku na hanyar da ake wa annabi wahayi annahu sallallahu alaihi wasallama kana yatamathalu lahu almalaku rajulan malaika yakan juya ya koma wa annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin mutum fayukhatibuhu yazo si magana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ya'iya anhu ma yaqulu lahu har sai ya kiyaye ya haddace ya rike duk abin da wannan malaika yake gaya masa wa fi hadhihi almartaba kana yarahu sahabatu ahayana a irin wannan yanayi da malaika yake juyewa ya koma da sura irin ta mutum to wata ran sahabbai ma sukan ganshi kamar yadda ya faru a hadisi na biyu cin al-arba'un an-nawiyya wanda malaika yazo sahabbai suna siffanta mana yazo da siffa ta mutum cikin kamannin da suka fada na zuwan sa in ka ganshi kayan sa farare kal gashin sa bakikirin babu alamar tafiya tare da shi a cikin mu ba wanda ya san shi balle a ce dan gari ne babu alamar tafiya tare da shi balle a ce bako ne sannan ga jikinsa kayan safari kal tufafin sa bakikirin ba alamar kura ko butubutu ko annakiya ko dauda ko datti tare da shi da gani ka san akwai abin mamaki kuma yazo ya zauna a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jingina guyuwarsa a jikin guyuwarsa ya zama irin na raƙumi ya jingina guyuwarsa ko harde a jikin guyuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora hannayensa akan cinyoyinsa sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Muhammad akhbirni anil islami wanda a dogon wannan hadisi karshe bayan wannan ya tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kun san wannan mai tambayar sahabbai suka ce a'a yace malaika jibrili ne yazo domin ya sanar da ku addinin ku kun ga wannan ya isa ya nuna mana cewa ga malaika yazo a cikin siffa ta mutum haka kissa annabi Musa lokacin da malaika yazo masa da siffan mutum kuma yace yazo ya dauki ransa har annabi Musa ya naushe shi ya masa ido daya duk wannan shi ma yana nuna mana cewa malaika yakan iya zuwa a sura ta mutum wannan shine wato martaba ta uku kamar yadda yake a wannan littafi ar-rabi'atu annahu kana ya'tihi fi misl salsalatil jars kuma wata ran mala'ikan yakan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da kwatankwacin zuwan sa zai ji kamar an buga sarka karan nan da sarka take karin na kwararrawa da zaka ji an buga to haka nan alamar zuwan wannan wahayin yake wa kana ashadduhu alaihi irin wannan yanayin yafi yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tsanani fa yaltabisu bihi almalak sai mala'ikan yazo ya cudanya da shi hatta inna jabinahu la yatafassadu araqan har goshin sa yakan tsatsafo da gumi fil yawmish shadidil bardi a cikin ranar da ake tsananin hunturu ake tsananin sanyi ake tsananin raba amma kuma saboda nauyi da zafi da dimin wahayi sai kaga goshin sa yana tsatsafo da gumi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle zamu jeho maka ko zamu turo maka wata magana mai nauyi Allah ya kira wahayi magana mai nauyi da haka saboda nauyin ta annabi sallallahu alaihi wasallama yake shiga wannan yanayi wa hatta inna rahilatahu har wata ran yakan zamo taguwar sa da yake haye da ita la tabruku takan durkusa bihi da shi ilal ardi akan kasa saboda nauyin wahayi suna tsakar tafiyan aka fara wahayi sai taguwar ta durkusa idza kana rakibaha idan yana kanta wala kad ja'al wahyu marratan wata rana wahayi yazo kadhalika a irin wannan yanayi wa fakhizuhu ala fakhizi zaid bin thabit cinya annab sallallahu alaihi wasallama tana kan cinyar zaid bin thabit fa thaqulat alaihi wato saboda kafa annabi tana kan kafa wannan sahabi sai kafar sahabin tai nauyi saboda nauyin wahayi da yake sauka a kansa wannan kafar ta annabi da take kan kafar sa sallallahu alaihi wasallama tai wannan sahabi nauyi hatta kada tarudduha har sai da ta kusa ta kariya ko ta balla kafar wannan sahabi saboda nauyin wahayin da ke sauka a lokacin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karu ninkin ba ninkin saboda haka kafar ma tai nauyin da kafar da take karkashin ta sai da ta so ta rugurguje saboda nauyin da ake sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi a wannan lokaci
وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات
الخامسة نوعي نبير نيد أكي ومنزني وحي أنه كان يرى الملك في صورته يكن ملائكة أسورة السد أكحل تشيش التي خلق عليها وند أكحل تش ملائكا أكي fayuhi ilaihi ma sha Allah an yuhiyahu sai wannan malaika yayi wa annabi wahayin da Allah ya turo shi yay masa wannan wahayin wa haza wa qalahu marrataini an ce irin wannan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so biyu kamar yadda Imam Muslim da Imam Tirmidhi suka rawaito wancan mai zuwan masa kamar karan kararrawa Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da Imam Malik da Imam an-Nasa'i suka rawaito wannan cewa tare kan zo mar da surar sa yana da fikafiki shi malaika Jibrilu haddari 6 kufiken sa kwaya 1 ya kusa ya cika duniya cikin fikafiki 600 nan wa haza wa qalahu marrataini wannan ya faru so biyu kama zakarahu Allah zalika fi surati an-Najmi kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin haka a cikin suratul Najmi as-sadisatu wato hanyar yi wa manzo wahayi ta 6 ma auhahu Allahu ilaihi abinda Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayin sa zuwa gare shi wa huwa fawqas samawati lailatul mi'raji yana burbushin sammai a daren mi'raji wato lokacin da yayi Isra'i da mi'raji wanda za mu ji yadda aka yi Isra'in nan da yadda aka yi mi'rajin nan tun daga inda aka dauki Annabi sallallahu alaihi wasallama za mu bi shi har zuwa can inda za shi da inda zai dawo insha Allah ta'ala mun zo bayani akan Isra'i min fardis salati wa ghairiha wanda a wannan tafiya ne aka farlanta masa yin sallah da wasu kuma abubuwa muhimmai da bayanin su yazo a cikin wannan bayani na Isra'i to kun ga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yaje sama da kansa suka yi magana da Allah subhanahu wata'ala kuma aka yi masa wahayin yaje sallah 50 aka zo aka tarege ta har ta koma guda 5 wanda bayani zai zo a gaba insha Allah ta'ala as-sabi'atu nau'i na 7 na yadda Allah ta'ala yake yi wa manzannin sa wahayi kalamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitatin maganar da Allah zai yi wa annabi ba tare da wani tsari ba da shi su yi magana a inda Allah ya zabi a yi magana kama kallama Allah Musa bin Imran kama yadda Allah ta'ala suka yi magana da shi da annabi Musa dan Imrana wa hazihi almartabatu hiya thabitatun li Musa qat'an bi nass alqur'ani wannan wato martaba ko wannan nau'i na wahayi wannan ta tabbata ga annabi Musa da Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana har Allah yake tambayar sa wa ma tilka bi yaminika ya Musa wai meye a hannunka ne annabi Musa ba fa ana tambayar sa ne dan Allah bai sani ba shi ake so ya lura da meye a hannun nasa ce hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra yace wannan sanda ta ce ina dogaro da ita ina kadowa dabbobi na ganye da ita da kuma sauran bukatu da nake da ita Allah ya ce to jefar da ita Musa in ba Allah ba zai ce jefar annan Musa ya jefar fa zahiya hayyatun tas'a sai ta koma miciji kuma gata nan tana gudu kuma Allah ya ce khuzha wa la takhaf in ba Allah ba zai ce kama miciji kuma kaka ji tsoro miciji ya fasa kai a ce kama shi kaka ji tsoro saboda haka annan Musa ya danki wannan miciji kamar yadda wato bayani zai zo a cikin wannan bayani insha Allah ta'ala
karimun kasahabi idha ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra bilawhin aw dawati
wa hiya sabitatun li Musa qata'an bi nassil qur'ani wa thubutuha li nabiyyina sallallahu alayhi wa sallama huwa fi hadith al-isra haka irin wannan nau'i na wahayi ya tabbata ga manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama a daren da ya Isra'i wa kad zada ba'dhum martabatan thaminatan wasu malamai suna ƙara nau'i na 8 na yadda ake yi wa annabawa wahayi wa huwa takalimullahi lahu kifahan min ghairi hijabin shine Allah subhanahu wata'ala su yi magana da annabi gaba da gaba ba tare da wani tsari ko shamaki ba wa hiya mas'alatu khilafin baina salafi wal khalafi ita wannan nau'i na wahayi akwai karawa juna ilimi tsakanin magabata da waɗanda suka zo a baya tsakanin masu tabbatar da wannan nau'i da masu kore shi intaha ma'a talkhisin yasirin fi bayanil martabatil ula wa thamina mala yace bayani ya tike anan tare da takaitawa dangane ga bayanin nau'i na farko na wahayi din nan shine ar-ru'ya as-sadiqa da kuma nau'i na 8 wanda aka yi bayanin sa a ƙarshe wannan shine abinda ake ji hanyoyi guda 8 da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa annabawansa wahayi kamar yadda yake cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha innahu aliyun hakim baya kamata ga wani mutum Allah ya magana da shi sai wahayi ko ta bayan tsari ko ya aika masa manzo ya masa wahayi da izinin Allah abinda ya ga dama kuma yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawan da suka zo a bayan sa kuma Allah ya ci gaba da lissafa wasu annabawa da ya musu irin wannan wahayi to annabawa suna da sufofi suna da kamanni waɗanda suka bambanta da sauran mutane daga ciki akwai albashariya lalle su mutane ne amma sun fi kowane mutum daraja Allah ta'ala yana cewa qul inna ma ana basharun mithlukum wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq sana al-kamalul bashari su cikakku ne Allah ya cika su ya kammala su sun fi kowa cika da kamala da daraja da kima da mutunci fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhal lafi dalalin wasu'ur suka ce yanzu a ce mutun daga cikin mu kwaya ɗaya zamu bi lalle mun kasance a cikin bata da kuma rashin hankali haka nan Allah ta'ala ya basu al-kamalu fil akhlaq sun fi kowa cika a halayyarsu da ɗabi'arsu wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina mala'ikata aw nara rabbana wato waɗanda ba sa fatan gamuwa da Allah suke cewa ina ma an sauka mana da mala'ika ko ko mu ga Allah kurukuru khairun nasu nasaban annabawan Allah sun fi kowa kyakkyawan nasaba da kuma asali da tushe sana ahararun ba'iduna anir riqi su cikakkun ƴaƴa ne wanda aka nisanta su ga barin bauta sana almawahib wal qudrat Allah ya ba su wato abubuwan masu tarin yawa kuma ya ba su iko da yawa sana azzukuriya dukkan su mazaje ne Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan duk waɗanda muka aiko dukkanin su annabawa wato namiji ne babu annabi ya mace ko kwaya daya duk da akwai malaman da suka jero irin su Hawwa'u irin su Ummu Musa irin su Hajira irin su Asiya irin su Maryam suka ce annabawa ne to amma malamai sun ce a'a duk annabawa maza ne gabaki ɗayan su babu mace ko daya a cikin su walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa zurriya sannan mu'jiza ita ce tushe na girma da martaba da ikon annabawa wanda in mun zo bayani akan kashe-kashen mu'jiza za a ji irin mu'jizozin da Allah yake ba annabawa wanda suke komawa zuwa ga nau'i uku akwai al-ilmu akwai al-qudratu akwai al-ghina akwai mu'jizar da nau'inta ta ilimi ce, akwai mu'jizar da nau'inta nuna iko ne da kasaita, akwai kuma mu'jizar da nau'inta a cikin nuna wata wadata ce da Allah zai ba wani annabi domin ya tabbatar da shi. Hanyoyin da ake bi domin nuna abun burgewa suna da yawa. Akwai al-mu'jizatu, akwai al-karamatu, akwai al-ma'unatu, akwai al-ihanatu, akwai al-istiraju, akwai al-irhasu, akwai as-sihiru, akwai ash-sha'awazatu, akwai gara'ibul mukhtara'at, wanda duk za a ji bayanin bambancin waɗannan insha Allah a darasin mu na gaba.
فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة
masurado anan zamu kwana a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam inda muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum wanda Sheikh Amin Ibrahim Daurawa yake karanta mana tare da fatan Allah ya sa wannan rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama a barkoyi a gare mu amin summa amin. Sai shirin mu na gaba in Allah ya so zamu dora daga inda mallam ya tsaya a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin, sai kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shike daukar nauyin kawo muku shi, sannan a madadin abokan aikin da suke bada gudunmawa domin samun nasarar shirin, Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.